بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم لحدي 26 ga watan Ramadan. Idan Ramadan Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 434. A daidai wannan lokaci, wannan yammaci ne albarka na wannan wata mai daraja. Mun haɗu a wannan masallaci mai albarka domin karanta Al-Qur'ani mai girma. Muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace. Allah ta'ala ya sa duk abun da Allah yake rabawa na alkhairi ga masu karanta Al-Qur'ani a masallaci, Allah ya sa mu nace. Karatun da muke yi ko a gida, in mun samu dama da wanda muke yi, musamman da wannan darasi da ake yi, Allah ya sa yana cike da ikhlasi, kuma Allah ya sa Allah ya yarda da shi ya karɓe shi. In muna da kurakure a niyyar mu, Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana. In muna daidai kuma Allah ya tabbatar da mu akan abin da muke yi daidai. Muna karatu ne a cikin suratul Ma'ida, wadda mun tsaya akan aya ta 17 a darasin da ya gabata. Yanzu kuma insha Allahu ta'ala za mu tashi a cikin dai suratul Ma'ida din, sura ta 5 aya kuma ta 18 insha Allah. Muna fata Allah ya sa mu dace.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير.
الله تبارك وتعالى ينسي قبل بينا من تبيئوا إلى اليهود ونصارى da abun da suke daukan kansu na cika da alfahari, da ganin cewa babu wani mutum wanda yake kan shiriya ko yake kan daidai ko ma Allah yake son su. Suna ganin cewa su kadai ne Allah yake son su. Suna ganin cewa babu mai shiga aljanna sai ba Yahude ko ba Nasari. Ba kuma sun yi ittifaqi bane tsakanin su da juna. Yahudawa sun ce sai ba Yahude zalla, Nasarawa sun ce sai Nasarawa zalla. don haka kowa yana tinkaho da abin da yake ji da shi yin alfahari da abin da kake kai wannan yana daga cikin abubuwa ne Yahudu da Nasara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-firqatu an-najiya ya tabbatar cikin ma'anan abin da ya bayyana na hadisi firqa wacce take najiya wacce take da za ta tsira a gaban Allah ta zama ta shiga aljanna lokacin da sahabbai suka tambaye shi suwaye yace musu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi wanda suka kasance akan abun da nake kai ni da sahabbaina ila yawmil qiyamah wanda duk yayin da abun da manzon Allah ya rayu akan sa sallallahu alaihi wasallam da abun da sahabbai suka rayu akan sa bai jirkita komai ba yana yin iya gurgudun abun da yaji malamai sun fada ko kuma ya karanta ya tabbatar yake aikatawa har ya abu da Allah wannan yana cikin firqatun najiya ko a ina yake ko dan kauye ne shi ko dan birni ne ko bai ko namiji ne ko tamace ne ko an san shi ko ba san shi saboda wannan sune firqatun najiya amma yin alfahari kawai da baki wannan ba shi ke isarwa ba domin in alfahari ne Yahudu da Nasara sun yi Allah ya ce tilka amaniyu wancan gurace gurace su ne kawai ba burin mutum shike tabbatar da magana ba doka Allah ke kara maimaitawa wa qalatil yahudu wan nasara yahudawa da nasarawa sun ce nahnu abana'ullahi wa ahibba'u mu ne ƴaƴan Allah mu ƴaƴan Allah ne ma'ana ba wai su ƴaƴan Allah wanda ya haifa kai sai ban ji malaman tafsiri abun da yasa suka ce su ƴaƴan Allah ne suka ce su ƴaƴan Allah ne saboda suna tare da annabawan Allah kuma su suka fi kowa kusa da Allah sannan annabawan Allah gaba ɗaya kakanninsu ne da iyayensu abun da yasa an fi samun annabawa da yawa a cikin banu Isra'ila yawanci za ka samu mutum yana da alaƙa da annabi da wuya ka samu wani daga cikinsu ya yi nesa da wani daga cikin annabawa saboda yawan annabawa ne don haka za ka samu a cikin dangi guda akwai annabi a can ma akwai annabi to za ka samu mutum yana da alaƙa ko babbansa ne ko kuma ɗan babbansa ko kuma dole ne mutum ya ƙaƙaro komin ƙanƙantar dangantaka in dai an ce annabin Allah ne ko ba haka ba ya ce jikan wanda ya yi ka har ya samu ya manna kansa da annabi to wannan yasa sai suke cewa nahnu abana'ullahi mu ƴaƴan Allah ne malaman tafsiri suka ce abinda yasa suke faɗin haka suna nufin su ƴaƴan jikokin annabawa ne annabawa kuma su ne mafi kusa da kowa zuwa ga Allah sai suke cewa nahnu abana'ullahi ba suna nufin su ƴaƴan Allah Allah ya haife su ba wannan shine abinda malaman tafsiri suka ce wa ahibba'uhu kuma mu ne masoya ko ababen so a gurin Allah muna son sa yana son mu babu wanda Allah yake so kamar mu domin mun yi alaka da annabawa wanda su yafi so Allah tabaraka wa ta'ala kuma alakar mutum da annabi ba ita ce take sa shi ya zama Allah ya so shi annabawan Allah kaga baban annabi Ibrahim lokacin da ya kauce ga gaskiya Allah ba ruwansa da shi ya tabbatar da kafircewarsa kuma ya tabbatar da cewa wuta zai je kaga baban Khalilur Rahman amma wuta zai je dan annabi Nuh alayhi salam kaga dan annabin Allah ne amma Allah ce wuta zai matar annabi Nuh alayhi salam matar annabin Allah ne Allah ce wuta zai matar annabi Lut alayhi salam matar annabin Allah ne Allah ce wuta zai babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa taimakon sa yake kare shi Quraishawa suna zuwa su ce ba don muna kunyanka ba da mun halakar da Muhammad saboda abun da yazo da shi amma sai yace a ya bashi kariya wala yana bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya sannan kuma shi ya rene shi sannan kuma shi ya yi duk abin da zai da ya ji labarin za a cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi ya tsaya ke na tabbata akan gaskiya kake ka je ka ci gaba da kiran mutane zuwa ga wannan abin da kake kira kar ka fasa amma ni ba zan yi imani ina nan akan addinin iyaye da kakanni in ji Abu Talib to kaga wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar ya mutu bisa kafirci wuta zai ji tare da cewa yana da alaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi iya kokarin sai ga cewa babban sa ya shiryu amma bai shiryu ba to wannan yake nuna
alaƙar mutum da annabin Allah ba ta sa ya zama mutumin kirki sai in ya bi koyarwan annabin Allah. Kuma nisan mutum da annabin Allah cewa shi ba dangin annabin ba ne, tana iya sa ya zama mutumin kirki in ya bi karantarwar annabin. Wannan yana tabbatar da kaga mun duk baƙaƙen fata ne, mun yi nisa tsakaninmu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma in muka riƙe littafin da Allah ya saukar masa, muka yi aiki da shi aiki na gaskiya, muka riƙe sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, muka yi aiki da ita aiki na gaskiya, ba wanda zai nuna mana alfahari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ka ganka ka zama kusa-kusa da manzon Allah ranar tashin alkiyama, tamkar danginsa na kusa-kusa, ko kuma ma sama da danginsa na kusa-kusa in su ba su bi koyarwan manzonin ba. Haka alaƙa ba ita ce ba kawai, dangantaka wannan wani abu ne daban. Dangantaka tana iya zama hujja ma akan mutum, ba ma hujja gare shi ba. Sannan bin Allah kawai Allah yake so, bin karantar wanda manzanni suka zo da shi. Haka Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da Yahudu da Nasara suke wannan alfahari, Allah tabaraka wa ta'ala bai damu da alfaharinsu ba. Allah ta kul ka gaya musu, ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, falima yu'azibukum bi dhunubikum, to me yasa Allah yake azabtar da ku in kun yi zunubi, inda ku yafi so ya za a yi azabtar da ku in kun yi zunubi? Bal ina ba kaman yanda kuke faɗa ba ne, antum basharun mimman khalaq, ku kawai mutane ne daga halittan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaghfiru liman yasha, Allah yana gafarta wa wanda ya so, wa yu'azzibu man yasha, kuma yana adabtar da wanda ya so. Wanda ya yabi Allah, ya bi koyarwan manzo sallallahu alaihi wasallam, Allah sai ya gafarta masa. Haka nan wanda suka bi koyarwan annabawa, wanda ya bi koyarwan annabi Musa alaihi salam, Allah sai ya gafarta masa. Wanda ya bi koyarwan annabi Isa alaihi salam a cikin Nasarawa, Allah zai gafarta masa. Haka kuma wanda ya bijire musu, shi kuma Allah zai azabtar da shi. Haka yaghfiru liman yasha, yana gafara ga wanda ya so, wa yu'adhibu man yasha, yana azabtar da wanda ya so. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma, ga Allah kadai mulkin sammai da kasai da katsai da abun da yake tsakanin su, ga Allah kadai yake mulkin su. Wa ilayhi al-masir, zuwa gare shi kadai za a koma, babu wanda zai taro mutane sai Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala mulkin sama gaba daya a hannunsa yake, jujjuyawan su me ake a cikin sama, tsayuwanta da daidaitonta, daidaitonta duk ya tabbata ne yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake so. Haka nan kasa da shimfiduwanta da kuma yadda ta kame ta daidaita, Allah yake zartar da mulkinsa, kuma cikin mulkinsa ta daidaita, cikin mulkinsa ta shimfuda. Masu kula da ita da duwatsu da ya sa suka zamanto turaku, ma'ana suka zamanto tirke ga kasa, ya daure kasa da su, duk wannan cikin tsarinsa ne da mulkinsa da sonsa. Zaka walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma, haka ne abin da yake tsakanin sama da kasa ne. Wa ilayhi al-masir, zuwa gare shi za ku koma. Allah sai ya ahlal kitabi, ya ku ma'abuta littafai guda biyu, ya ahlal kitabaini, ya ku yahudu da nasara, qad ja'akum rasuluna, haqiqa manzonmu ya zo muku, yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul, yana muku bayani na gaskiya, ala fatratin min ar-rusul, a bisa lokaci yankekke wadda ake yankewa tsakanin manzo da manzo, shine ala fatratin min ar-rusul. Malamai suka ce fatra shine inqita, yankewar lokaci daga wannan manzon zuwa wannan manzon, in aka samu wani tazara a tsakani, wannan shine fatra, an samu shi daga inqita, yankewa. To tsakanin manzo zuwa wani manzo, inda ba manzannin da suka rayu lokacin Bani Isra'ila suka rayu lokaci guda ba, za ka samu akwai manzo a wannan gari din, akwai manzo a wancan gari, ko akwai manzo a wannan ƙauyen, akwai manzo a wancan ƙauyen, duk suna rayuwa a lokaci guda. Wani tari kuma suka rayu su yi amfani da littafi guda. Kamar misali, an aiko manzanni da yawa wanda suke amfani da attaura, waɗanda suke suna nan da yawa kuma da wannan attaura ɗin suke aiki. Ko kuma ana iya samun manzo da ke lokacinsu ba a samun manyan garuruwa kamar irin yadda muke a yanzu, ba a zama birane ba, sabuntaka da birnanci, wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama, sabunta birane da kuma awaka su da yi musu ado kafin lokaci ya kare, wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama. amma a lokacin su babu irin waɗannan ado na birane da kuma girma na birane kamar yadda yake a zamanin mu a yanzu. To ana iya samun birnin da ya kai kamar wannan, za a iya kasa shi kashi-kashi, ka samu akwai manzo a nan, akwai manzo a can, akwai manzo a wancan gefen, akwai manzo a wancan gefen, amma dukansu suna iya aiki da littafi guda. Manzo wanda zai zo da sabuwar shari'a wani littafi gaba daya, shi yasa ma wajen tarihin manzo da annabi da bambanta tsakanin manzo da annabi, wasu malamai suke kafa hujja da cewa manzo shine wanda zai zo da wata sabuwar shari'a, annabi kuma shine wanda ya zo yana kiran mutane zuwa ga shari'a, amma bisa shari'ar da dama can suna kanta ko kuma littafin da dama can yana nan. Ba kamar tarihin da ake cewa manzo shine wanda Allah ya aiko shi ya umarce shi ya isar da sakon zuwa ga mutane ba, annabi kuma shine Allah ya aiko shi amma ba umarce shi ya isar da sako ba, suka ce wannan akwai na kaswa ne, suka ce ya za a yi a ce annabin Allah amma Allah bai umarce shi ya isar da sako ba. Yanzu a zamaninmu nan mu ma muke isar da sako, balle a ce annabin Allah kuma a ce shi kan kawai a yi masa wahayi musamman daga Allah, sannan kuma ya zama aikinsa da wahayin kawai, wai daga shi sai iyalan gidansa, suka ce wannan tarihin gaskiya akwai na kaswa ce. Saboda haka annabin Allah, in dai mutum annabin Allah ne, ba dama ya ga mutane akan fata bai kira su zuwa ga addinin gaskiya ba a matsayinsa na annabi. In ko kira su ya zama kamar aikin da aka faɗa na manzo kenan, suka ce to maimakon a ce annabi shine wanda man auhallahu ilayhi wa lam ya'murhu bi tablighihi lin-nasi, kamar yadda ake wannan tarihi din, suka ce wannan bai daidai ba. Ko kuma ar-rasul man auha Allahu ilayhi wa amarahu bi tablighihi lin-nas, manzo shine wanda Allah ya wahayi zuwa gare shi ya umarce shi da isar da wannan wahayi din zuwa ga mutane, annabi kuma ba umarce shi da isar da wannan wahayi ba zuwa ga mutane, wannan suka ce bai daidai ba. Maimakon haka lalle akwai bambanci tsakanin annabi da manzo, amma manzo shine wanda Allah ya aiko shi da sabuwar shari'a da sabon littafi, ba wanda ake kansa ba ya kira mutane zuwa ga sabuwar shari'a din, to wannan shine manzo. Annabi kuma shine wanda ya ma ya samu mutane akan wani littafi da annabi wanda yake kafin shi aka saukar masa, yake ya kira mutane zuwa gare shi, annabin ya koma ga Allah sai aka tada wannan annabi, ko kuma manzon ya koma ga Allah sai aka tada wani annabi ko wasu annabawa, aka ce su farfaɗo da imanin mutane akan wannan shari'a din da suke kai, kuma su yi amfani da wannan littafin da wancan manzon ya kira mutane zuwa gare shi ya koma. Wannan shine waɗannan na baya wanda suka yi aiki da littafin da dama can manzo, wani manzo ne ya zo da shi, su ne annabawa. Shi kuma wanda ya zo da sabuwar shari'a shi ne manzo, shi ne kawai bambanci. Amma ba dai a ce wannan ba umarce shi da kiran mutane zuwa ga shari'a ba, ba wani annabi wanda ba umarce shi da yin wa'azi ba. Allah tabaraka wa ta'ala yace haqiqa manzon mu ya zo muku ala fatratin, wato a bisa fatara. Idan za a samu abu ne akan samu tazara da masafa a tsakanin manzo da wani manzo, kamar misali annabi Isa tsakaninsa da annabi Musa alaihi salam malamai suka ce shekara 1900 da wani abu tsakanin annabi Musa, kafin a aiko annabi Isa an aiko annabawa, akwai annabawa da yawa. Wannan annabawa din sun yi ta amfani da attaura, sannan sai aka aiko annabi Isa alaihi salam da sabuwar shari'a. Shi yasa zaka ga manzanni ba su da yawa, annabawa su suka fi yawa. Akan aiko annabawa da yawa wanda za su yi amfani da shari'ar manzo guda wanda ya tafi. Saboda haka ana samun annabawa suna da yawa, annabawa a cikin adadin su gaba ɗaya, kamar yadda hadisin Abu Dharr yake tabbatarwa, wanda wasu malamai suka yi magana akan hadisi ne, amma da yawa daga cikin malamai sun tabbatar da ingancin hadisi ne, cewa ya inganta. Shine annabawa da manzanni adadin su ya kai 124, amma kuma manzanni a cikin su 300 kawai da 17 ne, a 13 313 su kadai ne manzanni, amma 124 shine adadin su gaba daya. Kaga ake annabawa su suka fi yawa kenan. To wa'innan annabawa da suka fi yawa, saboda ana iya samun manzo in an tada shi, sannan bayan sa kuma sai a ci tada annabawa da yawa musamman a cikin Banu Isra'ila. To annabi Musa alaihi salam bayan an tada shi ya iso da attaura, bayan ya tafi an tada annabawa da yawa. Sannan kafin isowar annabi Isa alaihi salam sai da aka yi shekara sama da 1900 da wani abu, kafin a aiko annabi Isa bayan annabi Musa alaihi salam. Tsakanin su kuma ba wai daga shi sai shi bane, a'a akwai annabawa da yau. Amma tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa, bayan annabi Isa alaihi salam ba a taɓa samun wani annabi ba, har sai da aka shekara 600 ko kuma shekara 550 ko kuma shekara 650 ko kuma shekara 500 daidai ko kuma shekara 450. Wannan shine tsakanin malamai wajen ambaton adadin shekarun da suke tsakanin annabi Isa alaihi salam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan Allah ya aika ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haka wannan shekarun 600 ko 650 ko 550 da suke tsakanin annabi Isa zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne fasara, wato shekaru wanda suke tsakanin su babu wani annabi da ya zo. Shesa akwai mutane da ke wanda suke su rayu a fasara, wato a lokacin da annabi bai zo ba, ana so ne su yi aiki da littafin annabi Isa alaihi salam. Yahudu da Nasara, Quraishawa kuma da Larabawa, waɗanda suke su rayu a wannan lokaci, amma kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai iso ya isar musu saƙon Allah ba, to su waɗanda suka rasu a wannan lokaci aka ce su suna taka mashi'atillah, suna ƙarƙashin yadda Allah ya ga dama, ko kuma wasu malamai suka ce za a yi musu jarrabawa ranar tashin alƙiyama. Ranar tashin alƙiyama za a ce to tunda su manzo bai zo ba a tsakanin lokacin annabi Isa alaihi salam zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, za a ce musu ku zo ku aikata kaza, ko kuma za a ce musu ga wuta can su je su shiga. Idan ka ce su je su shiga wuta, Allah na zai musu umarni su je su shiga wuta, ga tun tana huruwa, sai wasunsu su tafi za su shiga saboda bin umarnin Allah, wasunsu kuma su ce a su ba za su shiga wuta ba. To wanda suka bi umarnin Allah za su shiga wannan wutan, su dama da a ce ma manzo ya zo, malamai suka ce da za su bi manzo din saboda bin Allah, saboda ka sai a kai su aljanna. Waɗanda suka ce su kuma za su shiga ba, alhali umarnin Allah ne, to su kuma dama manzo ya zo ya same su, ba za su bi umarninsa ba, za su sai a tattara su zuwa wuta. Wasu malamai suka ce abinda za a yi wa ahlul fasara kenan wa ranar tashin alƙiyama. To annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ana aulan nasi bi Isa ibn Maryam, ko kuma ana aulan nasi bi ibn Maryam, ni ne nafi kowa kusaci da dacewa da Isa ɗan Maryam, ya ce domin ni ne annabin da nake bayanta dab da dab, ba a samu wani annabi a tsakaninmu ba, kamar yadda ma'anar hadisi ya tabbatar. Hadisi ne kuma ingantacce da Imam al-Bukhari da Muslim sun tabbatar da shi. To wannan faɗin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi ba a samu wani annabi tsakaninsu da annabi Isa ba, yake tabbatar da cewa babu wani annabi tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma cewa da ya ana aulan nasi bi ibn Maryam, ni ne mafi dacewan mutane da jibintar ko kuma kusaci ga annabi Isa ɗan Maryam, yake nuna cewa addininsu ɗaya ne, kuma sannan Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya aiko su gaba ɗayansu. Daga mafi kusacin mutane da wanda ya fi kowa son annabi Isa a duniya shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba a taɓa samun wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam son annabi Isa ba a duniya, saboda yana bin karantarwa irin karantarwan annabi Isa alaihi salam, kuma Allah ne ya aiko su tare. Annabawan Allah kuma duk suna son juna, kuma suna girmama juna, kuma kowane annabi ya yi imani da annabawan da suka zo kafin shi, kuma kowane annabi ya yi imani da annabawan da za su zo bayansa. Duk wani annabi bai wuce ba face sai da ya yi albishir da cewa bayansa za a samu annabawa, a ƙarshen zamani kuma za a samu khatamun nabiyina, yace kuma ya yi imani da abun da za su zo da shi, da zai rayu zuwa lokacin su kuma zai yi imani da shi, kuma su ɗan uwansa ne. Haka nan duk wani annabi sai da yace ya yi imani da manzannin da suka wuce kafin shi, wannan babu wani annabi face ya yi haka. Saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da manzanni gaba ɗaya waɗanda suka zo kafin shi, cikinsu annabi Isa alaihi salam yana cikinsu. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ahlal kitabi, ya ku ma'abuta littafi, ya ahlal kitabaini qad ja'akum ya kuma abuta littafai guda biyu kamar da masu tafsiri suke sawa kitabai ne. Qad ja'akum rasuluna, haƙiƙa manzonmu ya zo muku, yubayyinu lakum, yana bayyana muku gaskiya, yana kiran ku zuwa ga tauhidi. Ya zo kuma ala fatratin abisa, wani zamani ƙayyadadde tsakaninsa da annabi Isa alayhi salam. Minar rusul, wato ya zo a bisa zamani ƙayyadadde wanda yake faruwa tsakanin manzanni da manzo da manzo. Allah ce ya yi haka ne, an ta ƙulu ma ja'ana min bashirin wala nabi, kar ku ce mu ba wani mai gargaɗi ko mai albishir da ya zo mana, Allah ya tada manzon ne don ya zama hujja a kanku. Allah ce faqad ja'akum bashirun wa nadhir, haqiqa mai albishir mai gargaɗi ya zo muku, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah ya ce Allah shi mai iko ne akan kowane abu. Saboda haka Allah tabaraka wataala ya san ya aiko manzanninsa kuma ya san sun isar da sabonsa. Zaka shi mai iko ne akan azabtar da wanda suka kidin su, kuma mai iko ne akan ba da lada ga wanda suka bi su. Allah ya samu dace. Na'am.
Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
Allah tabaraka wa ta'ala ya koma tarihin annabi Musa alayhi salam da mutanansa, sannan da umarkansu da Allah ya yi su je su yaƙi jababira, jabbarawa. Allah ce wa idh qala Musa liqaumi, kutina ka tina wa al'ummanka ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanansa, ya qaumi, ya ku mutanena, udkuru ni'matallahi alaykum, kutina ni'mar Allah da ya ni'imta ta akan ku. Idh ja'ala fikum anbiya'a, lokacin da ya sanya annabawa da yawa cikin ku. Wa ja'alakum muluka, sannan ya sanya ku masu mulki. Malamai suka ce mutum yana mallakan iyalansa da masu masa hidima a gida da kuma dukiyarsa da kuma ƴaƴansa. Sai ga mutum, ma'ana mutum shi mai mulki ne ko a ina, inda yana da iyalai, yana da ƴaƴa, ko yana da khadimai. Sai ga ya zamanto mai mulki, ko da kuwa bai zamanto an san shi ba, ko da bai zamanto yana da alaka da mulki ba, to yana iya zama sarki amma a gida. Saboda haka shi sarki ne a gida, zaka ga yana umarni, yana hani, yana cewa a yi, yana cewa a bari, a ce kenan shi mai mulki ne. Wannan ba kalaman ni'ima ba ce. Da Allah ya ga dama sai ya ce a yi, shi sai ka ga ba za a yi ba, babu wanda zai zama a ƙarƙashinsa. Sai kowa ya zamanto daidai da kowa. Saboda haka matan masu masu zamanto masu mulki, maza masu mulki, mata masu mulki, sai a yi karo da karo, sai a samu matsala. Amma sai Allah ya sanya su ƙarƙashin mulkin maza, sannan ‘ya’ya Allah ya sanya su ƙarƙashin mulkin iyaye. Sai aka waja'alakum muluka, wannan ba ƙaramar ni'ima ba ce, ko tina ni'imar Allah da ya muku haka. Mutum yana kwanci sai ya aiki wanda yake so, mutum yana zaune sai ya aiki wanda yake so, mutum yana wani abu, wasu kuma suna masa wani abu. Za ka samu mutum yana gida, wasu suna hidima a cikin shagonsa, ana ta tara kuɗi, kuma za su ce kuɗinsu ba ne, yace kuɗinsa ne, kuɗin allaji ne. Sai su ce kawai kuɗin allaji ne, alhali allaji baya magani, ya yi tafiya. Amma ana ta tara kuɗi, kowa in ya ɗebi kuɗin ba zai kai inda shi yake ajiya ba, ko akawunt ɗinsa ba, sai a kai akawunt ɗin allaji. Yana daga wani gari ko wata ƙasa, sai yi waya ya ce kuɗi kaza a ɗauka a yi kaza, kuma sai a ɗauka a yi. Ashe shi ne mulki ne. Wannan ba ƙaramar ni'imar Allah ba ne, subhanahu wa ta'ala. Da Allah ya gana ba, kowa sai a tashi ya zama daidai da juna. In ka zo ka ce kana son wani ya zauna maka a shago, saboda me zai zauna maka, shi ma yana da nasa. Yana da nasa shagon, kuma yana da kuɗi. wani yazo yayi noma a gonanka, saboda me zai yi noma a gonanka, shi ma yana da noma, yana da gona, kuma yana da kudin da zai sa masa noma, kai ma zo ka masa noma a gonanka, a gonansa. Wannan da an samu matsala a rayuwa, me yake kwata shi ma yana da gidansa, sai dai kai ma ka zo ka yashe masa. Me dinki yace a shi ba zai dinki ba, saboda kudi ya ishe shi, sai dai kai ma ka zo ka dinka masa ya biya ka. Dan watsara ta san kowa ba zai yi kowa komai ba, a sai Allah tabaraka wataala yayi wannan ya zama kaza, wannan ya zama kaza, wannan ya zama kaza. Nanu qasamna bainakum ma'ishatukum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat, wannan ya zama sama da wannan, wannan ya zama sama da wancan, wancan ya zama sama da wancan. Saboda haka sai ka ga mutum ya dau mota daga nan yana can Lagos, in ya ga dama sai ya makale da mota matan ba zai yi ba, dole ya dawo da ita. Sai ka ga ya dawo da ita, ya dawo da kuɗi, ya riko kuɗin sai kai wa mai shi. Da a ce mai shi ɗin ne yake da motoci sun kai 5 ko 10, a ce to sai dai ya tuka, ka ga ran da duk zai tuka ɗayar, to dole sauran 4 suna gida. Amma sai aka yi masa dama mutum 5 da su tuka motocin guda 5 ɗin gaba ɗaya, wancan ya yi can, wancan ya yi can, wancan ya yi can, ko da sun zo sai ga suna girmama shi, a ce ran Allah ji mun dawo. Wani sa'i ya yi fada, tun suna hanya ba zai hau fada, kai ba ta da hankali ne, ba ka yi kaza ba, ya za ka yi kaza, kuma sai ka je na taba da hakuri. Allah ya yi hakuri, wallahi na yi kuskure, a yi hakuri. Waje alakun mulukan, Allah ya sanya ku masu mulki, saboda haka wannan mulki ne, amma kuma ni'imar Allah ne. Duk tijan mutum, wani ma ya fi ka shekaru, wani ya fi mai kuɗin shekaru, za ka samu mai kuɗin ɗan ƙarami ne, wannan da ake yi wa fadan ya fi mai kuɗin shekaru, saboda haka wannan ni'imar Allah ne. Wani ya fi mai kuɗin ƙarfi, in ka kalli ƙarfin jiki ka san cewa in yadda ki mai kuɗin shi kenan magana ta kare, amma ba zai yi ba. Duk wannan ƙarfin sai ya sarrafa shi wajen tara kuɗin mai kuɗin. Saboda haka ja'alakum muluka, Allah ya sanya kun zama masu mulki, ku gode wa Allah akan wannan ni'ima. Akan haka kuma a ce ba su zakka, zakkan nasu ma sai kai hasada. Saboda haka ja'alakum muluka udkuru ni'matallahi alaikum, wannan ba karamin ni'ima bace da Allah ya yi akan ku. Don haka Allah ya yi ni'ima, ya sanya ku kun zama masu mulki, kowa a cikin mai mulki ne, in dai yana da gida yana da iyalai. Ashe wanda ba shi da gida ba shi da iyalai ba mai mulki ba ne? Wanda bai yi aure ba ba mai mulki ba ne? Ko yana da alaka da sarauta ba mai mulki ba ne? Saboda yanzu in yana da alaka da sarauta ba, ai sai ka ga ana cewa da wannan ba shi da mata. Saboda haka mulki sai an fara shi da wannan, saboda in bai da mata aka ce a bashi wani bangaren sarauta ma, sai kaga yana taimaka mutane rikici. Saboda haka waja'alakum mulukan, duk wanda bai da mata ba mai mulki bane shi, ba wani yalla ko da za a ce masa. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-'alamin, in mutum yana so kuma a nada shi, ba a nada shi ba, to yaje yayi aure, ya zama na dadde, ya zama na dadde. Wata kila za ka ga mutum yana so a rinka ce masa yalla kai, to ba a nada shi ba, yayi ba a nada shi, shi kullum a ransa son sarauta yake yi, to ka je kai aure kai mana, ka zama sarki, Allah ya nada ka. Waja'alakum mulukan, saboda haka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-'alamin, Allah ya ba ku abun da bai ba wa ɗaya ba daga cikin talikai. Falalan banu Isra'ila, malamai suka ce bai ba wa ɗaya ba daga cikin irin su Kiftawa da Yunaniyawa da makamantansu, amma al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fi su daraja da ayan Alqur'ani, kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas, Allah ya qawmi dukhulul arda, ban karanta ya qawmi dukhulul arda al-muqaddasata allati kataba Allah lakum, annabi Musa alaihi salam yace wa mutanansa ya ku mutane udkhulul arda al-muqaddasata allati kataba Allah lakum, ku shiga ƙasa garin da al-muqaddasa tsarkakakkiyar ƙasa allati kataba Allah lakum, wacce Allah ya wajabta muku shiga ku yi yaki, ku yi fa kokari ku shiga. Wala tartaddu ala adbarikum, kar ku zamanto kun yi rijja bayan kuna musulmai kun bi annabin Allah, dalilin zuwa ku yaki wa'inta mutanen ku zo ku juya baya ku bar addini, fatanqalibu khasirin, sai ku juya kuna masu asara masu tabewa, kar ku yi haka, ku bi umarnin Allah, ku shiga ku yaki wannan jabadirawa. Su kuma tunda wa'incan mutane suka je suka gano musu, suka ga cewa lalle ba za su iya jaya da wa'innan jabadirawa ba, sai suka karaya. Na'am,
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
الله سبحانه وتعالى يقول يا موسى أنه موسى يتي قالوا تسكتي يا موسى يا كي أنه موسى إن فيها قوما جبارين a wannan kasa da kake cewa mu shiga ba akwai mutane jabbarawa masu girma masu ƙarfi ba za mu iya ja da su ba wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha mu dai san ba za mu shiga wannan kasa ba sai dai in wa'innan mutane sun fita daga cikin ta malaman tafsiri suka ce kamar abin da aka faɗa cewa kamar yadda aka yi bayani a darasin da ya gabata wancan cewa na sifanta girman su da ake yi cewa wani ya zo shinge din nan ya ga kafafuwansu inda suka taka ya biya ɗaya gosu ko ya sa su a cikin jakansa ko a tafin hannunsa ya kai su gurin sarki ibnu kathir rahimahullahu ta'ala sai hada fihi nazar isnaduhu fihi nazar a cikin isnadin wannan kissar akwai abun dubawa yace bai inganta ba sannan maganan cewa manya-manyan hadisi ne akwai wani ko shugabansu tsayinsa zira'i 3000 wai daga nan fa zira'i 333 yace wannan magana ibnu kathir yace yana jin kunyan fadar wannan maganan rahimahullahu ta'ala al-hafiz ibnu kathir yace akwai abun kunya ma cikin fadan wannan magana saboda haka duk wannan abubuwa da aka yi ta rubutowa cikin fadin kissocin wa'innan mutane da sifanta girmansu da sifanta yaya suke da sauransu shi kansa ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yace akwai abubuwa da yawa wanda ba su inganta ba saboda haka kawai a tsaya inda nasu yake lallai mutane ne masu ƙarfi masu girma kuma masu wanda sun fi mutanen annabi musa kwazo da haka mutanen annabi musa da aka tura mutane 12 su je su gano su da suka gano su ana dawowa mutum 10 suka yi ta faɗa da ta ima ba zai yi waɗannan mutanen a ja da su ba sai suka karyar da sauran mutane shine suke cewa mu ba za mu shiga ba hatta ya khruju minha sai dai in sun fita fa in ya khruju minha fa inna dakhilun in dai suka fita daga wannan kafa din to za mu shiga a to wannan kuma bai zama jarraba ba kenan ai ba a bi umarnin Allah ba kenan Allah yake ku shiga ku kore su ku fitar su haka Allah yake so wannan bin umarnin Allah shi abunda ya kamata mutane su gane ko jihadi ko yaki ko makamantansu in dai bisa umarnin Allah ne kuma bisa cikan sharuɗa irin nasa to wannan kawai babu yadda za a yi ba za ka ce ta'addanci ba ne a tsari ne na Allah tabaraka wa ta'ala in dai ya cika sharuɗansa ko bisa umarnin Allah kamar yadda kuke rubuce-rubuce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigar da mutane musulunci da ƙarfi ba haka ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi umarnin Allah ne ko babu wasu mutane da aka yaƙe su face sai a isa musu da saƙon Allah in sun yi imani shikenan ya wuce abinda yasa Allah ne ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ne yake so su bauta masa da ya ajiye su a doron kasa da suka ce ba za su bauta wa Allah bane ta kace to ga abin da Allah yake so a yi da su manzo ko baya da baya akan umarnin Allah wannan shine abin da ake kai sannan babu dama a ba wa mutane hasken ido da iska da suke shaka da abinci da suke ci da shimfiɗaɗɗiyar kasa da ni'ima da sauransu kuma suke ba za su bauta wa Allah ba wanda ya halitta su duk abin da yake a yi da su in dai ya tabbata yace ayi da su dole ne ayi da su don haka shine abin da aka umarci annabawan Allah kuma suka bi umarnin Allah babu wani annabi da ya kamata a sifanta shi da wani sifa ta nakasu ko sifa na zalunci babu zalunci da tare da annabawan Allah duk abin da suka yi daidai ne kuma umarnin Allah suke ne mu nan yanzu da Allah bai ce a ce ga aya ta tauko dukan mu nan mu mutu ko a kashe mu wannan umarnin Allah ne ko daidai ne amma wanda yazo ne haka ba tare da umarnin Allah ba wannan kuma azzalimi ne ya zalunce to haka abu ne amma in umarnin Allah aka bi to babu zalunci a ciki bisa sharukan da Allah ya tsara da shari'ar musulunci ta tsara da kuma annabawa suka bi to babu zalunci a ciki saboda haka a gane wannan Allah subhanahu wata'ala su wa'annan mutane suka ce fa in yakhruju minha fa inna dafil in dai sun fita zamu shiga Allah ta qala rajulan min alladhina yakhafuna an amma Allah alayhima udkhulu alayhimul bab mutane guda biyu malaman tarihi suka ce kamar da al-hadith ibn kathir rahimahullah ta'ala ya ce sune yusha'u ibn nun da kuma kalib ibn yufana ko makamantan haka an yi ta sabani cikin sunan mahaifinsa ko kuma yusha'u da kalib yace wannan dai shine yawanci abinda ake faɗa kamar yadda ibn kathir rahimahullah ta'ala ya ce daga cikin mufassirai wanda suka faɗi haka akwai mujahid akwai abul aliya a cikin tabi'ai ko mufassirai in wayannan suka yi magana to magana ta kare kuma musamman abin da ya shafi kissa wanda ya shafi akwai abunan magana daga ahlul kitab to in an ce abul aliya ya faɗa to ana girmama wannan magana ce domin abul aliya ya rayu a jahiliya ya rayu da ahlul kitab shi bai musulunta ba ya rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai musulunta ba lokacin sai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan tukuna daga baya musulunta kuma shi masanin littafin ahlul kitab ya san al-injil sosai ya san at-taurat sannan ya musulunta daga baya sannan ya lizumci Ubay ibn Ka'ab a Makka a Madina ya koyi ilimin tafsiri Ubay ibn Ka'ab kuma shi ma yana daga cikin kabilan al-Khazraj ya karanta littafin kuma shi ma na ahlul kitab tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana daga cikin qurra'u sahaba yana daga cikin masu rubuta wahayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sakatare ne daga cikin sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban shi ne Zaid ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu to Abu Ali yana daga cikin tabi'ai amma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai musulunta ba wanda bai musulunta yayi gogarmaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko da ya ga manzon Allah amma sai daga baya musulunta wannan ya zama tabi'i in ya rayu da sahabbai saka Abu Ali ya zama to tabi'i yana daga cikin kibaru tabi'in to a irin wannan kissosin in yayi magana a bangaren tafsiri ana jinjinawa magana saboda ilimin da Allah ya bashi haka shi ma yana daga cikin da suka ambaci yusha'u da kalib kamar yadda al-hafiz ibn kathir rahimahullah ta'ala ya tabbata haka wayannan wasila su ne kamar yadda malamai suka tabbata haka wayannan mutane guda biyu alladina an'ama Allahu alaihim wanda Allah ya yi musu ni'ima min alladina yakhafuna wanda suke tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kuma an'ama Allahu alaihima Allah ya yi ni'imar sa akan su sai suka ce udkhulu alaihimul bab ku shiga kawai ku shiga kofar gari ne tunda Allah ya yi umarni ku shiga kawai ba wani matsala tare da cewa sun je sun ga manyan mutanen sun ga girman mutanen sun ga karfin mutanen amma ba su ja da baya suka kare yadda mutane ba suka ce a mu muna karfafa ku a shiga kawai kuma tare da su za a je kuma sun ga karfin wa'annan mutanen amma suka ce a je kawai saboda mai karfin imani irin nasu suka ce fa idza dakhaltumuhu in dai kuka shiga garin bisa umarnin Allah fa innakum ghalibuna lalle ku za ku ci nasara wa ala allahi fatawakkalu kuma ma ku dogara ga Allah mana in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai duk abin da Allah yake ku yi ku dogara ga Allah wajen aikata shi inda Allah yake ku je ku dogara ga Allah wajen yin lokacin da Allah yake ku fidda zakka a cikin dukiyarku kar ku ce za ta karar muku da dukiya ku dogara ga Allah ku fitar Allah ne ba ku ita kuma yake ku fitar zai kara muku daga falalarsa in Allah yake ku biya dukiya ku je aikin haji matukar ba ku taba yi ba ku biya dukiya ku je aikin haji wani za ku ga yana ta lissafi wani sai lissafin ba idai zai je in yayi lissafi to in yaje ana yin wajen kwana 40 a can cinikayyansa da kwastomominsa gaba ɗaya za su kukuce sannan kuma in ya ɗebi yanzu kuɗin da ya kai rabin miliyan ya yi sama ya je abu nan tun da akwai sauran shekaru kuma ni ɗin yanzu ban tsoho ba wanda ba su tsoho ba ta mutuwa yana daga cikin abubuwa da yawa mutane suka mai da aikin haji ya zama cikin luxury cikin kayan jin daɗi wato sai an samu dama a yi amma suka mai da motoci manya-manya da wasu abubuwa wannan su ne abu na farko wanda ya kamata mutane a lura da wannan za ka mutum yana ta adashi a matsayin ma'aikata yana ta adashe yana ta adashe don ya sayi TV ya sayi wane ne ya sayi menene ya kai gidansa su gado su wane ne duk sai sa na masu tsada sosai amma bai aikin haji ba baya ko tunanin wannan yana ga akwai lokaci ina lokaci yake saboda ka da yawa daga cikin ma'aikata za ka ga sun kai su ce sun tara kuɗi sun yi tanadi don sai su yi aikin haji amma ba sa yin wannan baya ma cikin tunaninsu sun ɗauka sai sun tsufa za su yaushe ne za a tsufa waya zuwa ba akwai tabbas sun tsufa kuma waya zuwa wa mutum zai samu lokaci nan gaba kuma yanzu za ka tsaya kana jiran wata kujera daga gurin wani kullum ka yi himma Allah ta wani kuma zai baka ya baka shi kina kullin lahiyar amma kai kana himma kana kokarinka sai shi ka samaka ko kuma ya baka su abunan dungurungum dinta shi kina sai ka gode wa Allah amma zaman to hajji yana cikin zukatan mutane da yawa daga cikin musulmai rukuni ne ba daga cikin rukunan musulunci don haka in an yi wasu abubuwa na muhimmai mutum yana da iyalai yana da ɗan muhallin da yake zaune yana da ɗan wasu abubuwan da abu ne ba wani dole sanya menene yake da tanadi a cikin haji a cikin wannan abu nan rayuwarsa ta yaya zai yi haji ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya yi wannan rukuni daga cikin rukunan musulunci to idan kun yi wa'ala lillahi fatawakkalu ku dogara ga Allah kawai ku yi in kun samu haji in kun dogara ga Allah kuka yi Allah zai ba ku mamayin abun da ba ku tsammani kai alal aqalla mafi girma abu Allah zai ba ku lada mai girma mai daraja ba abun da ya kai shi da kuka yi ce musu wa'ala lillahi suka ce musu wa'ala lillahi fatawakkalu in kuntum mu'minina ku dogara ga Allah kawai in kun kasance mu'minai na'am
qalu ya musa inna lan ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qalu sai suka ce ya Musa ya kai Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha duba tsananin saurin kai kenan suna gaya wa annabin Allah wannan magana wato annabawan Allah sun sha wahala shi yasa wanda duk yake karantarwa yana iya samu irin wa'innan jarraba wani sai ya fada kuma yaga ana sabawa a idonsa ana sabawa wani yayi dariya saboda an gaya masa gaskiya wani ya gaya ma magana a fili saboda an gaya masa gaskiya amma ga al'umma nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ga ana da kokari sosai gaskiya ana da kokari zaka ga mutane sun taru su suka zo da kansu suka zauna suke sauraron karatun alqur'ani da yawa kuma suna canja dabi'unsu daga kurakurai zuwa ga alkhairi zuwa ga daidai gaskiya alhamdulillah muna godiya ga Allah Allah ya kara mana ni'ima da yawa matasa musamman matasa a irin wa'innan lokuta za ga alheri kana tsammanin muna tsammanin alheri a rayuwar gaba saboda ana zuwa a taru a saurari karatu a saurari abuna sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a saurari littafin Allah in dai al'umma suka kama hanya irin wannan to insha Allah ta'ala sun samu gyara su kuma gwamnatoci abinda yake a kansu shine su taimaki al'umman da suka tsaya akan wannan wajen karfafa su duk wata hanya da za ta kara taimakawa wajen gyara tarbiyyar al'umma da matasa ya kamata hukuma ta tanadar da wannan duk wani abun da zai zamanto wajen gurɓata tarbiyyar matasa ya kamata al'umma ta kawar da wannan abubuwan shaye-shaye a kau da su a tsakanin al'umma a sa dokoki masu tsanani ga duk wani abubuwa da zai zamanto na maye ko na shaye-shaye ko kuma na wasu ɗabi'u wanda ba su kamata ba a ɗaura matakan kariya a kan irin waɗannan abubuwa babu wanda zai yi wannan sai hukuma domin ita take da ƙarfin kawar da irin waɗannan abubuwa saboda haka idan matasa suka samu nutsuwa suka samu walwala suka samu alqur'ani suka rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shashanci babu hanyoyin shashanci gidajen giya an rufe su babu su a gari babu gidajen shashanci gidajen mata masu zaman kansu babu su a gari sai gidajen karatun alqur'ani sai gidajen ibada sai karantarwa sai ilimi sai abubuwan da zai amfanar da dalibai duk inda ka samu matasa sai dai gurin da suke amfani da basirarsu da kwakwalensu wajen fahimtar addini da fahimtar al'amuran rayuwar ta duniya wallahi da an ga abubuwa na alkhairi da ƙasa ta bunƙasa da arziki wa annahu istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma anzalaka da al'umma sun tsaya akan tafarkin Allah da mun shahar da su ruwa ta inda ba sa tsammani ruwa mai daɗin sha kuma ruwa mai albarka saboda haka hukuma sai ta bada nata gudunmawa gwamnati ta bada gudunmawa wajen kawar da duk wani abin da aka san miyagu ne suna shigowa gari a yi musu dokoki da dakatar da shigowansu sannan a ƙarfafi matasa wanda suke tsaye kuma a cikin gari sun riƙe mutuncinsu sun riƙe addininsu abin da duk ya kamata a tanada musu gwargwadon iya abin da ya tsawar muna fata Allah sa a dace wannan ba ƙaramin girman abin da tsaurin kai mutanen annabi Musa suke masa ba kalu suka ce ya Musa ya kai Musa inna lan nadkhula lallai mu ba za mu shiga wannan gari ba abadan tam ba za mu shiga har abada ma da mu biya ba tsar mutanen nan suna ciki ba za mu shiga ba fadhab anta wa rabbuka faqatila ku tafi kai da ubangijinka ku je ku yaji wannan kuma su imani wanda suke tare da annabi Musa ne suke faɗin wannan magana kai da mai kai da ubangijinka wanda ya halicce ka ku je ku yaje inna hahuna qa'idun mu kam ga munan anan a zaune je ka kuwa ke su ku dawo mu muna nan anan kaga wannan aurin kai kenan wa'innan mutanen fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace za mu bi irin aikin su a ƙarshen zamani kullum mu rinka tuna wannan abu wa'innan mutanen masu wannan aurin kai ne za mu bi irin aikin su a ƙarshen zamani saboda ku ji tsoron Allah kar mutane su zamanto suna bin tafarkin shayatin ko suna bin tafarkin yahudu da nasara a lokacin da zamani ya zo ƙarshe kar a biwan koyarwan yahudu da nasara koyarwan tafarki irin nasu a yi takatsantsan kar a bi shi saboda sun yi tsaurin kai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce a ƙarshen zamani za a yi haka ma'ana al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dab da tashin alkiyama za su zamanto suna bin koyarwan yahudu da nasara za kar mu bi koyarwan yahudu da nasara mu yi kokari mu bi koyarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci da ba suke cewa ka je kai da Allah ku je ku yi kara kamar misali a ce an kira sallah wani ce a ku je ku yi jam'in ku mu muna nan a zamanin a zamanin yanzu ana izgili da sallah ana izgili da zuwa masallaci zuwa sallan jam'i mutum sai ce a mu muna nan ku je ku yi sallan ku kula mu ba ruwan mu yi ko anan zan yi sallah da kaza kaza wannan bai dace don haka annabi Musa alaihi salam kawai ya ce rabbi ya ubangiji inni la amliku illa nafsi wa akhi ya Allah ni yanzu kam daga yanzu ba ni da iko akan kowa in ba kaina ba wa akhi sai dan uwana Harun ya yi imani da ni duk abin da nake masa yana aikatawa fafruq bainana wa bain alqawmi alfasiqin ya Allah rabe tsakaninmu da mutane fasikai masu fita daga ta'an Allah alfasiqin ko alfasiquna sune alkharijuna an ta'atillah wadanda suke fita daga umarnin Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da aka ce Allah ya ce ayi kaza sai mutum ya ki ya fita ya daula sa daban wannan ya zama fasiki ya fita daga ta'a wa Allah wanda Allah ya umarce shi haka sai Annabi Musa alaihi salam ya ce ya Allah raba tsakaninmu da wa'innan fasikai ya karya ya rasa yanda zai da wa'innan mutane nasu mutanen sa ne ko ina a shiga wannan gwagwarmayar a fito su ce wancan a ce wancan Allah ce kwana sai Allah ya ce fa innaha muharramatun alayhi to yanzu kam ko suna son su shiga garin ma fa innaha muharramatun alayhim an haramta musu shiga garin maganar su shiga su zauna a garin ba zai yiwu ba an haramta musu su shiga su yaƙi ma Allah ya haramta musu yanzu saboda haka daga sai suka zauna a wannan gurin washe gari suka tashi za su koma gida suka ini suna tafiya suka ga cewa da suka zauna bayan magariba ta yi suka wayi gari sai suka zan su a inda suka fara tafiya jiya da safe. Suka ce yanzu sun haƙura za su kowawa su zo su shiga wannan garin su yaƙe su a umarnin Allah za su bi yanzu kan ina Allah ce fa innaha muharramatun alaihim haramun ne yanzu kuma su shiga. Sai suka kama hanyar tafiya wannan garin suka ini suna tafiya haddare suna tafiya suna hango garin saura kaɗan su je garin suka kwanta gari na wayewa da safe daga suna inda suka faro tafiya. 40 sanatan yatihuna fil ard sai kai shekara 40 suna wannan abu. Ashe abinda muke Allah yake kalimu wallahi Allah ya kalimu in Allah ya gama ba take zai gama da mu ya kawo su safe. Allah ya gafarta mana kurakuran mu. Allah ce shekara 40 suka yi suna ta imuwa cikin kasa kullum sai sun tashi da safe su ini wannan ba karamin musiba bane gari ma wayewa su gansa inda suka fara. Allah ce fala ta'ta 'ala al-qaumil fasiqin ya kai annabi Musa kar kai bakin ciki ala alqaumil fasiqina game da mutane fasikai alkharijina an ta'atillah wanda suka fita daga da'a wa Allah kar kai bakin ciki dan sun yi wannan ka bar su kawai. Allah tabaraka wa ta'ala malaman tafsiri suka ce fihi tasliyatun li abdillahi nabiyillahi Musa alayhi salam cikin wannan magana din fala ta'ta 'ala alqaumil fasiqin akwai lallashi ga gawan Allah annabin Allah Musa alayhi salam. Allah yana lallashin sai shi masa fala ta'ta kar kai bakin ciki ala alqaumil fasiqin akan mutane fasikai za su yi yafi haka amma mun kuma za mu horar da su. Allah tabaraka wa ta'ala ya yafi mana Allah ya gafarta mana kurakuren mu a nan za mu dakata in Allah ya yarda tafsiri wata da alayhi naba ibrahim naba annabi adam bil haqqi in Allah ya sa muna raye baki za a ci gaba da gaba amma gobe insha Allah in Allah ya kai mu gobe kawai za mu rufe da sauran bayanai wallahi ta'ala. Yanzu na ce shemin fadilatu Sheikh malaminmu a Sheikh Adam Muhammad da Koyo ya iso muna matukar farin ciki da ito wansa sannan kuma insha Allah muna tsammanin gobe ma in Allah ya yarda zai iso watakila abinda zalat da Allah wata zalat minna aw min fara ممكن لأن الشيخ فإيمانا بأن على ختام اليوم ولك ختام إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. أنا قال إيه إن شاء الله زامو سومالا يا أني ما نقدر أن نسيا كابون ولي في كرافين ينزلنا إن شاء الله تعالى. أكرمك الله زامو سؤال أن إيمانا وسكلمو مينا نسيها إن شاء الله تعالى كابون أولا بإذن الله تعالى والله تعالى.
أيوة
لكن ما شاء الله
السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيانك يا أنغوا إنا من فرنجك دا ganin fiskoki da wasu na san su wasu ba san su ba amma alheri na Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa ku shine littafin sa na wannan addini. Ina yi ku addu'a tare da malam domin Allah ya sani tun ban yi sonan ba gaskiya ko a TV na kalli masallacin nan na kalli program din in dai Allah zai ban ikon na yi wata sallah da kan sa wannan al'ummar da suke wannan gurin cikin kuduwa saboda haka wannan alheri mai girma da ya same mu a nan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya ɗora mana da wannan alheri din har zuwa ƙarshen rayuwar mu mu ci sakamakonsa kuma bayan mutuwa. To gaskiya ni ban zo da niyyar wai zan yi wata magana ba ce. Wato ziyara ce ta yan uwantaka saboda aiki iri daya da manufa iri daya. Wannan shi yasa nace ya kamata in zo ziyara don na tambaye shi ta waya ɗanzu kenan nake cewa shi za a rufe sai aka ce mu gobe. To ni kuma buri na da shine zan rufe karatu na goben sannan GB ina tsammanin za a rufe a nan zan zo. To amma da na ji cewa goben za a rufe kuma can ma goben zan rufe ne ma, to sai na ce wa mutanen can su yi haƙuri. Na dai yi na awa ɗaya a can nace minti 15 kuma ko 30 da suka rage zan zo kafin a yi addu'a a nan. Wannan ziyara ce ta yankuwantaka, muna fatan Ubangiji Allah yi muku albarka. Gaskiya ban zo da niyyar zan faɗi wani abu ba, amma maganar da na samu malam ɗin yana yi ta mutanen Annabi Musa da ma mutanen da ya zamanto cewa in an lura za a ga tafiyar zaɓaɓɓu ne sannan aka je wannan matsalar ta faru. Domin asaliyan ba wai ƙuruf ɗin marasa kyau ne aka ɗebo daga can tafiyar ba aka tafi, kyawawa ne aka zaɓo amma aka yi a tafiyar aka samu matsala. Wani abu ya faru. Abu biyu nake so a kula da shi a cikin karatun da na samu ana yan kalmomin da na tsinta kuma a kansu ne zan yi magana. Abu na farko, lokacin da malam ya ambaci kalmar sun yi tafiya sai suka ga sun yi hango garin sai suka tsaya za su kwana don da safe su ƙarisa, to kuma gari yana wayewa sai suka tsinci kansu a inda suka fara tafiya. Yanzu dukkan munan rayuwar nan tafiya ce, watakila wasu ko sun fara hango aljanna ko kuma yaya ba a san da ya tafiya za ta kasance. Wannan abun tsoro ne. Wato hitam cikawa kamar mutanen nan karshen su bai kyau ba ne, amma lokacin da ake karantawa sai ina ga fuskoki da yawa suna murmushi suna kamar jin daɗi suna murmushi haka na dai kamar abun bai abun nan ba. Abin da ya kamata mu lura da shi shine wannan tafiya tana da hatsari har kai yanzu da kake nan, wato har kowaye da yake ji yana da wannan hatsari. Domin yanzu bayan Allah nan nagartattu ne suka fara fitowa tafiyar nan, amma matsala ta faru da su a kan hanya kuma ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya da su ya yi punishin din su shekara 40. Kuma ta Ibnu Kathir ma rawaito wata magana cewa cikin wannan daji da wannan tafiya Annabi Musa Allah ya masa ya karɓe shi haka Harun. Jama'a ɗan girman Allah idan wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah, wato idan zunubin wasu mutane jama'a shi ya jawo wani takaici akan Annabi Musa alayhi salam, mu ina muke yanzu? Zunubin wasu mutane ne yasa Annabin Allah ya mutu a daji, jama'a cikin daji, saboda zunubin wasu mutane. Ya ce huna fil ard, haka Allah tabaraka wa ta'ala bayyana wannan bawan Allah. Annabi Musa cikin wannan hali ya samu kansa saboda zunuban wasu mutane. Yanzu zunubinmu da ɗuyuwarmu a da muke ciki, idan waɗancan mutane shekara 40 Allah ya yanke musu, mu shekara nawa yanzu Allah ya yanka mana muna cikin wannan ɗuyuwa? Shekara nawa? Tunda a yanzu kowa yana ji a jikinsa cewa a dimauce muke. saboda ba littafin Allah ne yake jagorar mu dari bisa dari ba. Sannan ga yadda wasu daga cikin musulmai suka dawo, ga yadda kuma shi Annabi Musa ya samu kansa da masu imani yadda suka dawo masa, wani irin abu ne jama'a ba zai faru da mu ba. Wani abu ne wanda ya kamata, domin abin ba wai ma in ana karanta kissar bane, ya kamata ka dubi girman me waɗannan mutane suka yi ma Ubangiji, sannan ya mayar da su haka, ya kuma sa su cikin wannan daji, ya rushe su kuma a dajin, ya kulle su, ya hana su isa gari, kuma da hankalinsu da komai ba ba su da hankali ba. Amma Allah ya kulle su cikin dajin, ya ce ɗimuwa zai samu su. Idan mun dubi Allah ya ce wala takunu kallazina nasu llaha fa ansahum anfusahum, yanzu idan ka dube mu a ƙasar nan waye yake tuna kansa? Saboda fa ansahum anfusahum, Allah ya mantar da mutane man kawo nan su. Kuma wata kalma cewa za ka ji an kira sallah wani zai ce ku yi sallah ku, saboda an yamanta da kansa ne a ɗimauce muke jama'a. Za ka ga mutum ya manta da kansa kwata-kwata gaba ɗaya, ya manta da abin da zai amfane shi, shargalle ne kawai aka sa a gaba. So wallahi duk wanda ya samu wannan haske yana shiga zuciyar na cewa za a karanta, ka daina tunanin wani bai gyara ba, ka daina tunanin wani ya ƙi, ka daina tunanin ka ba. Abin da ya kamata ka tunani shine kai karan kanka. Duk ranar da Allah ya sa aka kwakwasa ƙasa, aka tura ɗan adam, aka jawo wata ƙasar aka mayar da, to wannan lokacin ne zai yi nadamar cewa dama bai biye mashargabin duniya ɗin ba, ga abin da ya kamata ya aikata. Amma babbar matsalar goshi ne in za a karanta waɗannan matsalolin, to in an dai aka yi kabbarorin nan kuma aka yi addu'a aka fatiha aka tashi, kowa in ya koma sai ya manta. Matsalar mu shine inda za ka samu matsaloli guda bakwai a irin waɗannan karance-karance ko irin waɗannan kisoshin da ake bada, ka kasa su kashi biyu ma ka ɗauki ɗaya, ka ji cewa zunubi ne sai bai da waɗancan mutanen, kai yanzu kana zunubin ko ka daina? Ka ji cewa fa laifi suka yi Allah ya mai da su haka, kai yanzu ka daina ko kana yi? Kuma Allah na daɗin ya canzu ne yanzu kuna da wani sabon Allah da ya zai kawo sababbin dokoki? Ko dai na daɗin ne yadda ya lissafa hanyoyin shiga aljanna har yanzu bai canza su ba, su din ne tsarin su, su din ne shi Allah kuma shi din ne. Sannan zunubin babu inda aka bi aka halatta shi, har yanzu akan yadda Allah ya faɗi waɗancan zunubai lokacin Annabi Musa, har zuwa yanzu zunuban ne haka suke. Abin da ɗan adam ya kamata ya yi shi ne ya ƙoƙari ya bi Allah tabaraka wa ta'ala, ya yi ƙoƙari ya ga cewa wannan shargallar rayuwar wato ba ta zamanto ta shagaltar da shi ba akan bin Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan wani abu da zan cika da shi shi ne wannan gurin gaskiya matasa ne suka fi yawa, dukansu yawanci za a ga ga alamomi, yawanci wanda yake da jin yarinta shi bai cika ya sa hula a kansa ba zai damu da yawa ne, kuma akan hula nake son yi magana yawa. Amma dai kawai ina gaya muku alama ce ta matasa ba su suka yin ado da hula ba. Yawanci dama in ka ga mutum ya cika sa doguwar jamfa da kasuwar riga, ana ganin kamar ya fara gangara, kuma tafiya da yake tafiya, amma shi ba ya kaddara masa kan wannan. Wannan shi ne abin da ya bani na ce ku matasa ne, kuma ina jin ban yi kuskure ba, don yawancin matasan ne duka a gurin. To gaskiyar magana shi ne matasanmu suna da ƙalubale, duk da cewa ba irin waɗanda nake tsammanin ba ne a nan, suna da tsammanin nagartattu ne a wannan gurin. Amma babu wani abin da muke da tunanin zai iya gagara a harkar duniyar ilimi, harkar duniyar sana'o'i akan dukkan wasu al'amura ba na jin akwai wani abu da zai gagare ku kuma watakila hasali ma ina zama biyawa dukkan jami'a ne waɗanda suke da karatu a nan ilimi wukar gindi ne wato in an taɓa ka za ka iya zaro kayanka kuna da ƙalubale da yawa so sana'a irin yanayin rayuwa da ake ciki a yanzu da idan ka duba za ka ga kowa ya zura wa matasa ne gidanmu a nan gaba mai za su yi wasu sun mu suna da ragwanta wasu tun daga gida suka gaji ragwanta kuma aka ɗora su a kan ragwanta yanzu idan kuna wucewa a cikin gari ba maza ba amma za ku rinka ganin mata tsofaffi suna kofar gidajen wasu masu hali ko za su karbi geron kunu ko kuma kilayen sun gama shan rana za ka ga hatta lokacin sallar juma'a lokacin sallar salloli za ka ga ba sallar suke ba ba su kuma koma gida sun huta ba ba su zauna da 'ya'yansu ba sannan kuma bukata ba su biya ba kuma sannan ga tsufa ta zo to in ka ce kamar farko daga can sun yi sake watakila ba za ka yi kuskure ba a yarintarsu watakila kuma ka yi kuskure watakila ba za ka yi kuskure ba idan tun daga yarintarsu aka saka taso saboda wata irin yarinta ce wadda kila ta taso ba a kafa mata turke da addini ba ba a kuma kafa mata turke da ilimi ba ba a kafa mata turke da wata sana'a ko wani abun da zai iya kange dan adam daga kaskanci to sai zaman to a yanzu ta shiga cikin kaskanci kuma abun takaici cikin waɗanda ba musulmai ba suna da irin waɗannan larurori amma dai namu aka fi kallo saboda mu mun yarda da bara da kaskanci da ta dukkan wasu al'amura mun yarda cewa ya iya hawa kan mu waman yahun yasulul hawamu alai wanda duk ya wulakantar da kansa wulakanci zai sauki ne ya hau kansa amma kuna da lokaci babu wani abu kuma yadda na faɗa da zai iya gagara ku ba za ku iya shi ba kuma gaskiya wasunku suna makalewa da sai iyaye sun yi abu za su iya yi karatun nan da kuka samu kanku sai ku yi shi yadda ya kamata kun ga wannan littafi da ake karanta wannan ilimi da ake ba ku na tabbata daga cikin ku akwai wanda in karan kansu za su iya bincike ko su yi karatu su isa gurin akwai sauran shekaru da yawa a gabansu sannan su isa wajen wannan karatun da ake ba su shi a yanzu to amma da za ku ji labarin shi wanda ya yi karatu ko kuma yake yi ba haka kawai bane akwai da yawa daga cikin ku suna son cin kamar banza-banza wato yan aci bulus bai yi ba yana so ya yi ba yi da shi kuma yana son a ce yana da shi kar ma ka yarda da wannan a matakinka na wannan ka yi ta ƙoƙari ka buga iya abin da za ka yi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana waɗanda suka yi iya bakin ƙoƙarinsu suka wahala cikin al'amarin sha'aninmu na addinin inji Allah za mu shirya su kuma Allah yana tare da masu kyautatawa saboda haka nasihata a gare ku shi ne matasa a ƙuruciya ba cin mutunci take koyarwa ladabi ya kamata ta koya kuma addini ya kamata ka adalta ta da ita ina jin ko Imam Tabari kowa ya daga ciki an ce ya samu kansa cikin wasu irin matasa da suka rayu wanda waɗannan kafafuwa sun tsaya a kansu ne wajen sallar dare waɗannan kwafa ne an cika su ne da karatun Al-Qur'ani harshen ba shi da abin da yake yi sai ambaton Allah da karanta Qur'ani wata rana ya samu kansa cikin wata matsala har aka mamakin yadda ya tsira da yadda ya tsere ma wasu masu fiye da shi ƙarfi ana tambayarsa mai jawo haka yake cewa yana da tsammanin waɗannan ƙafafuwan ba a taka da su aka je aka saba ma Allah ba, don haka ko da jikin ya kasa to ƙafafuwar za su iya tseratar da wannan jikin. Kuma haka Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda duk suka bi shi suka ji tsoron Allah yana sanya musu mafita cikin al'amari. Lalle ne kada karatun nan da ake ya zama yi ake kawai a tashi a bar shi, duk da cewa za ka ga mu ba ma tattalin ilimi barin su muke a wasu. Za a gonan a yi lacca misali ta izini, amma da in ka neme ta za ka rasa hidimin ya wace mai shi kuma in ya mutu shi kan shi ma lokacin da zai yi firzancin yake bincike ya tattara wannan abu, idan ya zo da shi ya yi to sai dai in ya ajiye takardar wasu abubuwa za su fita daga kwakwalwarsa. To amma babu da hanyar tara ilimi, yanzu wannan karatu na bariya da na bariya in kana neman sau takila in ba sa ba an bar shi ya lalace ba a tara shi, wanda har za a kai matsayin da kila da wannan tafiyar a sauke wannan alkur'ani. Yanzu ku duba watakila in ana son a samu labarin cikakken labarin Shehu Usman Dan Fodiyo da rubuce-rubucensa, watakila ba a jami'in ƙasar nan a za a nema ba, wani asara ce ko ci gaba ne, wani dangwarzo ne a cikin ku ya gama gwagwarmaya ya yi rubuce-rubuce na hikima da fasaha da bayanai da abubuwa duka, amma sakacin tara ilimi ya sa ya wasa. Yanzu wannan kila wani ne ya rubuta ko kuma dai nassin ne haka, in ba dan an tanadi wannan ilimin ba, yanzu tafsirin da Ibn Kathir ya yi misali ya rubuta, in ba an tanada an ajiye ba za a same shi ya mutu, in ya mutu shi ma ya mutu kenan ko. To hangen da nake yi shi ne ilmumukan da ake bada wanda za su iya taimaka ma wani su daga shi a nan gaba, to in an yi wasawa duk masu shi suka mutu shi kenan shi ma ya mutu, su ku ɗauki matakai ku matasa ne kuna da abin da za ku iya yi, kuna da abubuwan da za ku, saboda ku ɗauki matakai. Yanzu haka kila wani sai je ɗauko wani tarihin wani wanda kila ma ba musulmi ba ne a aji sai ya baka assignment ya ce akwai shi a wuri kaza, saboda an tanada ne an haƙi ko, to ma al'amura da yawa za a ga muna sakaci da su. Saboda haka abu guda biyu nan ne su ne a lura da kissoshi da Allah yake bayarwa da irin yadda al'umma suka shiga. Sun zaki da mutanen Annabi Musa da suka ga abu da ya faru da su, sannan kuma ku lura da abin da yake gabanku, muna da kalubale da yawa iri daban-daban na ilimi da dai sauran al'amura a rayuwa. So muna fatan Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu kyakkyawar cikawa, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala shi ma nan Allah ya bishi albarka, Allah ya ƙara irin yawan irin waɗannan bayan Allah cikin mutane. Sannan duk inda aka ambaci wani abu kaji kamar kana nesa da shi kuma aikin alheri ne, to ka gaya ba Ubangiji ya saka cikin wannan alheri, ku za ka kaci nasara. Yaji Allah kallon wani program da kuka yi a nan na tafsiri, malai na ba da bayanin cewa Allah yana son naci amma ku ba ku da naci, ka dace ma Ubangiji Allah kaza Allah kaza Allah kaza zai saka zai maka. Ai ko da aka zo tafsirin ayoyin ƙarshen suratu Ali Imran, rabbana kaza rabbana kaza rabbana kaza rabbana kaza, malamai sun yi ta bayani akan me yasa rabbanonin nan suka yi yawa. Allah yana son naci, kana ji kai wai a ɗakin ka yanzu dan kai kuka ga Ubangiji sai me kai kuka kai kuka kace masa eh kana so zai baka. Yanzu na faɗa cewa za ka ga wasu tun safe suna zaune a kofar gidan wasu geron kunu suke jira me zai da za ka koma ga Allah shikenan sai baka, ba wanda ya wulakanta ka ba mai ma gori ba mai cima mutunci da kai da Ubangiji ne, kuma wallahi ba zai cima ba don abin da kai ma murna yake da shi. Kisar wani bawan Allah yunwa da daddare ta dame shi da safe ya rasa abinci, ya rasa yadda zai da iyalansa saboda takaici da ya shiga, sai kawai ya kama hanya ya tuna da ɗan'uwansa yana da kuɗi, kama hanya zai tafi ya same shi, yana tafiya sai ya samu masallaci kamar haka an cika ko ana sallah da bayan Allah sai su sun kuya su tashi ya yi joni da su ya sallah bayan ya gama sallah sai ya ce kai duk bayan Allah nan fa ba wanda ya kai kukan sa wurin wani ba wanda ya kai kukan sa gurin wani gurin Allah yake kaiwa kukan sa yace shi ma ya fara kaiwa gurin wani wallahi ba zai kai kukan ko ba zai kai kukan sa wurin wani ba yanzu ya ga ya ba Allah yace Allah kukan yana wajenka sai fitu ya kama hanyar sa sai koma gida so kafin ya koma gidan ne wajen dan uwan nasa da zai je dan uwan nasa sai Allah ya cusa masa kana tunda da dan uwanka ba yi da abinci ya cika kayan abinci duk abin da ake bukata ya je ya ga wa iyalan sa yace ku aje masa idan ya dawo ku ba shi shi ya tafi ya dawo yanzu aka ci da abinci an kawo daga gidan wali yace walin da na fasa zuwa gurin sa kina ubin cikin Allah yace Allahu makhraj duk yace tsoron Allah Allah zai sa masa mafita so ku dogara da Allah ku yi ya bakin kokarin Allah zai muku ce muku Allah ya taimake mu gaba da lokaci ya yi saboda haka na zo ne kawai ba fadi abin nan ba dan dai malam kawai ya ce sai in yi magana so Allah ya sa abin da na fadi ya zama daidai idan na samu kuskure kuma wannan daga gare ni ne daga shedan ina roƙon Allah ya gafarta mana ubangiji ya muku albarka Allah ya mana albarka gaba da سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله
السلام عليكم اين زمان يا ابن الكر ما له من بلي جو اين غا لوكتي كو يا ريغا اذا ما تمو اغنا تمبروي كما ما انا غبا ادور akwai masu yi yawa cikin janar
idan na taho da keke na daga fantami in mun tashi da azhar
sai mun bi ta je kada fari gurin malamin bashi hadda shine malaminmu na haddan alqur'ani sannan kuma lokacin da muka gama primary har ma muka shiga secondary nan ma ina zuwa har gida an same shi lokacin yana can fantami a ba gidan da yake yanzu ba kafin wannan nan wurin gidan su jarman fantami Alhaji Saidu Suleiman ina zuwa ya bani lokaci da safe in je dauka karatu kuma har ma nakan ci dumame in shafin saboda haka alhamdulillah Allah tabaraka wataala ya kara musu albarka akwai malamanmu da yawa a cikin gari kuma muna alfahari da malamanmu da yawa da suke nan a raye a cikin gari muna alfahari da su muna fatan Allah tabaraka wataala ya hada mu da su a cikin aljanna firdaus Allah ya yafe musu kurakuran su Allah ya sa suna daga cikin wanda da mu da su Allah ya yanta mu da iyayen mu a cikin wannan wata mai albarka Allah ya gafarta mana zunubanmu dukkan waɗanda suka turo bukatu suna bukatan ƴan uwa musulmai su taya su da addu'o'i muna fatan Allah ya biya musu bukatunsu wanda yake cikin damuwa Allah ya fidda shi rashin lafiya Allah ya kawo lafiya Allah ya ba mu sauki Allah ya kara mana lafiya waɗanda suke cikin tashin tashina Allah tabaraka wataala ya kawo sauki cikin yanayin da suke ciki musulmai kuma duk inda suke Allah tabaraka wataala ya musu sauki ya taimake su a bisa abokan gabansu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل يا يم تكاكنم الله تبارك وتعالى يا غافر تام ذنوبنا يا هدام دسو ا cikin aljanna firdaus zuriyan mu da iyalan mu Allah ya sa su zama qurratu aini lana duniya da lahira Allah ya sa duk abun da zai zama na fitintinu na sharrin shaytan na zamani Allah ya kare mu ya kare su daga shi Allah ya azurta mu da riko da alqur'ani ya bawa zuriyan mu haddan alqur'ani da aiki da shi duk abun da zai zama alkhairi a rayuwar mu Allah ya tabbatar mana da shi abun da zai zama sharri ko tashin hankali Allah ya raba mu da shi shugabannin mu da suke jagoranci Allah ya ba su ikon yin adalci abun da zai zama alkhairi ga al'umma da talakawan gari da talakawan jiha da ko ina in wayannan shugabanni sun gano Allah ya ba su ikon yi in ba su gano ba Allah ya ganar da su shi ya ba su karfin yi in kuma abun da suka yi niyyar yi wani abu ne wanda in sun aikata zai zama sharri ko tashin hankali ga talakawa Allah ya saka su aikata Allah ya ganar da su cewa akwai kuskure cikin haka ya ba su ikon jarawa wanda suke rike da mukamai amma nufin su shine cinye dukiyar talakawa ko duk da suke akanta in masu ganewa ne Allah ya ganar da su in ba masu shiriyowa bane Allah ya kawo da su yayi fatali da su ya kawo mafi alkhairi su maye guraren su Allah ka taimake mu Allah ka sanya mu kare wata Ramadana cikin lafiya da koshin lafiya da kuma alkhairi da imani Allah ka sa duk abun da ka raba a wannan gini mai albarka da sauran abun da ya saura na kwanakin Allah ka sa muna daga cikin da suka samu rabo na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما شاء الله